إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa da ku a wannan darasi na littafin Umdatul Mar'a. Wannan shine zaman mu na biyar, darasi na biyar karkashin zama na biyu. Yau muna yammacin ranar Lahadi 17 ga watan Jumadal Akhir, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1444, daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2021. Na 37 za mu tashi ko 38? Mun yi da 7 din. Malam Yema wannan gaba hadisi na 38 sake da cewa ihrisi ala badli sadaqati ma'a sakha'in nafsi. Ihrisi, kiyi kwadayya ke yar uwa musulma, ala badli sadaqa, wurin ganin kin shimfida yawan yin sadaka a rayuwarki. Sannan idan kin tashi yin sadakan kuma kiyi shi ma'a sakha'in nafsi, tare da yalwan zuci. Ki kwadaitu wurin ganin daga cikin abin da kike yawaita a rayuwarki akwai sadaka. Sannan kuma in kin tashi yin sadakan ki shi hankalinki kwance, kada ki yi shi kina tunanin kamar na tawaya ko na yi da yawa. A'a, wanda kika bashi ya tanada miki abin da yake wanda kika bayar. Abi Dharul Ghifari, Allah ya ji kansa da rahama, an je jihadi da shi, an samu dukiya mai yawa, aka raba ganima. Sai gashi kuma da yamma ya je yana cin bashi a kasuwa. Afwan, ba yana cin bashi ba, ya gina gida a bayan gari. Gidan da ya gina, idan ya miƙe iya tsawon shi, in ya kwanta iya faɗin shi. Shine Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu tare da Bilal ibn Abi Rabah za su wuce suka ganshi. Sai Sayyidina Abubakar ce, haba Aba Dharr, ai ya kamata ka yalwata ma kanka. Ya za ka gina irin wannan kuntataccen gida irin wannan? Sai ya ce da su, ai ina kokarin gina wani gida ne a nan gaba. Shine Sayyidina Abubakar ya ce, yau wato haka da yafi, in an samu wani dan wannan yalwa an gama gini sai a tare. Shine Bilal bin Abi Rabah ya ce, ina maka rantsuwa da Allah, ba fa a duniya yake nufi yana gina wannan gidan ba fa. Sai ya ce, kafi shi sanin kanshi ne? Ya ce, to tambaye shi. Da tambaye shi ya ce, to da aka matsa mai, ce tsakani da Allah, shi da ya ba Allah dukiyar ne ya gina masa gidan da ya ga ya dace da shi, kuma hankalinsa kwanci. To ma Allah ka ba mu ikon kamanta abin da suka yi. Malik an Abi Umamata bin Sahal bin Hunayfin, an karbo daga Abi Umama dan Sahal dan Hunayfin, kala yake cewa, kunna yawman fil masjid julusan, wata rana mun kasance muna zaune a cikin masallaci, wa nafarun minal muhajirin wal ansar, da kuma tare da wasu mutane daga cikin mutanen da suka yi hijira, al muhajirin wal ansar, kuma a cikinmu akwai mutanen Madina. Muna zaune a masallaci, akwai mutanen Madina, akwai mutanen Makka a tare da mu. Muna cikin zama, fa arsalna rajulan, sai muka aiki wani mutum ɗaya daga cikinmu. Muka tashi wani mutum ɗaya a cikinmu, mu da muke zaune, muka aike shi ila Aishata, zuwa ga nana Aisha, me zai yi? Liyasta adina, da ya nema mana izini, muna so mu shiga wurinta mu magana da ita. Sahabbai sukan yi haka ko? Sukan tashi su je gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk a waje sun ga ibadansa, yanzu kuma a cikin gida suke so su sani. Har wata ranar da suka je suka tambaye ta, tace Annabi sallallahu alaihi wasallam dai yakan yi azumi kuma yakan ajiye azumi, yakan yi bacci kuma yakan tashi sallah. Wani yace wallahi ba zai taɓa barin qiyamul layli ba har ya mutu. Wani yace tab Annabi ma kenan, to ni in na fara azumi har in mutu ba zan bari. Wani yace to ba ma zan aure ba balle macen ta hana ni sallan dare, zan ta ibada har sai na mutu a haka. Da dan sulasun ya shigo aka bashi labari, shine ya hawo minbari yace ina wanda suka ce kaza da kaza da kaza, ina shaida muku ni Annabi na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku alkhairi, amma ina azumi kuma ina hutawa, ina sallan dare kuma ina bacci, kuma ina auren mata. Duk wanda ya kyamace sunnata to ya tabbata bashi tare da ni. To amma abinda nake so ku gane, sukan je su jiyo samfarin ibada daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan yasa shi ma sai ya ce da ta ba su izini fa da khalda alaiha, sai muka shiga wurinta. Qalat, bayan sun shiga sai ta ce da su, da khala alayya sa'ilun marratan, wani lokaci wani mutum mai tambaya mabukaci ya shigo wurina, wa indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da ya shigo wurina din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ni, fa amartu lahu bi shay'in, sai nayi umarni da a bashi wani abu. Nana Aisha tana da kyauta sosai, sai nace a bashi wani abu. Wanda ya shigo din sai ta ce ya zo bukata ne, eh to ku dauki abu kaza ku bashi. Summa da'autu bihi, bayan an bashi, kun ga ita tace a bashi ba ta dauka ta bayar ba, bayan an bashi ya juya zai fita, fa da'autu bihi, sai nayi umarni da a kira shi yazo. Fa nazartu ilayhi, sai ne dubi zuwa ga abin da aka bashi. Kila ta ce a bada awarware, sai ta cina kuma gwal dinta na kusa da wurin, sai ta ce to a duba menene aka bashi. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganin abin da tayi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, amma turidina Allah ya dukhula baitaki shay'un wala yakhruju illa bi ilmik, ashe baki so kada wani abu ya shiga gidanki kuma ya fita ba tare da saninki ba? Qultu na'am, sai ta ce eh haka ne, lalle ina so. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, mahlan ya Aisha, zo sannu a hankali, kwantar da hankalinki yake Aisha. La tuhsi, kar ki kiyaye ki kididdige abin da kika ba mutane, kar ki kiyaye aikin bawa na kaza, kin bawa na kaza, shi ma wannan da kika bashi mai roƙon abu kaza, kar ki kididdige mai kika bashi, ki rinka kirga alkhairanki. Fa yuhsi Allahu alayki, sai shi ma Allah ya kididdige ni'imomin da zai miki. An gane ko? To daga cikin hadisin zamu fa'idanta da cewa ana faɗaitar da mace ta yi sadaka, tunda ga Nana Aisha ta yi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da ita akan kar ta damu ta yi, Allah ya tanada mata abin da yafi wanda ta bayar. Sannan a cikin hadisin mun fahimci an kore mu daga mu rinka kididdige abin da muka yi sadaka da shi, mu ce sai mun kididdige, ƙarshe jiji da kai ko girman kai sai shige ka, kuma sai ni ya taɓa ta maka yi. Abu na uku mun fahimci cewa yana daga cikin jinsin abu, in ka kyautata Allah zai kyautata maka, in ka yi kai ma Allah zai ma. Sannan mun fahimci cewa ya halasta mace ta yi ta ba da labari dangane da wanda ta yi ta aikata wani abu na alkhairi da kanta, don wasu su ɗauki darasi. Kun gane? Ba laifi ba ne don mutum ya yi aikin alkhairi sai ya faɗa ma waɗanda ya tabbata za su ɗauki darasi ne a rayuwar shi, ba wai ya faɗa musu don girman kai da nuna isa da fifiko ba. Saboda me? Saboda gashi da kanta take gaya musu, ba su ma tambaye ta ba. Su dai sun shiga wurinta, sai take cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da ni, wani ya shigo ya tambaye ni kaza, kun ga te bayani. Kuma kun sani dai Nana Aisha duk ta fi mu tsoron Allah, kuma ta fi mu sanin Allah, kuma ta fi mu imani, kuma ta fi mu alkhairi gaba ɗaya mu. Kun fahimta ko? Yawa, to amma sai ta faɗa haka. To ya halasta mutum ya faɗa, amma fa ga wanda za su yake tsammanin za su yi aiki da abin da ya faɗi, ba wai faɗi tariya ba. Sannan hadisin mun fahimci ana so mutum ya bar iyakanci abin da ya sadaka da shi, kuma yin haka yana nuna alamar saukin rai ga mutum. hadisi na 39 malan yi masa take da tasaddiqi walau min tabakhi baitiki tasaddiqi yarwa musulma kirinka yin sadaka ki sadaka walau min tabakhi baitiki koda daga abincin gidanki ne koda abinci ne ki tara gwangwani daya wannan abin da kika kara kina sa ran ko makwabta ko almajiri ko wane ne zaki bashi malaiyata an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ta'ala ya kare da a gare ta qalat take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce idza anfaqat almar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba idza anfaqat almar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar daga abincin gidanta amma ciyarwan ghayra mufsidatin ba cikin barna da mugunta ba ce ba ya hana ni kudin anko ba to wallahi sai na karar da shinkafan shi kan wata ta kare sai ya ciwo bashin ankon nan ko bai ban ba sai ya ciwo da shinkafa da shi wannan mugunta ne ko a amma tana tausayin shi dama duk wanda ya auri matar da ba ta tausayin shi to ya kuka da kanshi Allah ta'ala dai tashi maganar mace da za a aura daga cikin sharadi in kana so ka zauna lafiya to ka auri mace da ke son ka so mai tausayi dan Allah da kansa cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ko dan ku samu natsuwa zuwa gare ta aure ba gidan yaki ba to a gaba me yace waja'alani bainakum ko ya sanya tsakaninku me mahabbatan a sai yace me mawaddatan wa rahma sai sanya mawaddatan me yasa Allah bai amfani da mahabba ba kuma mawadda da ya fada fa sunan shi ya amfani da shi saboda shine al-wadud sai dauki sunan shi ya amfani da shi a wurin mawadda ta ku muhabba zaka ce habibi kaza habibati ko mutun na son ka indai muhabba ce kadai gobe zai iya watsi da kai canza tunani takalmuka da kake taka ai kana so so ma yasa ka siya amma baka tausaya mishi to amma mawadda yana daukan so wanda yake hada da tausayi kai kana son ta kana tausayin ta ita ma tana son ka tana tausayin ka don an samu wannan za a zauna lafiya shi yasa Allah ya amfani da wannan kalma ta mawadda a ciki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta ciyar daga abincin gidanta ba tare da banna ba in dai ba wannan bannan to albishirinta kana laha ajruha tana da ladan wannan ciyarwa wannan abincin da ta bayar tana da lada bima an faqat ne daga abin da ta ciyar wani zaujiha shi kuma mijinta ajruhu yana da nashi ladan bima kasaba na nemo abincin da yayi ita da ta ciyar tana da lada shi ma da ya kawo yana da lada walil khazini haka nan mai kula da taska kaman yaron shago ko makamantansu mithlu dhalika makamancin wannan amma fa ba ana nufi taba mutun dukiya babu izinin sa ba a'a ya aje ka a shago yace da abin da kaga babu laifi saboda ya yaba da hankalin ka yace ka iya yi sai kaga wani mabukaci sai ka bashi kyautar naira 100 ko 200 ko makamancin wannan to wannan sadakan da kai kana da lada shi ma da ya nemo ya kawo dukiyar kai shi ba yana da lada na samu dukiyar da yake la yanqusu ba'dhukum ajra ba'd wani su baya tauye ladan wani a wurin Allah a cikin hadisin za ku fahimci cewa an kwadaitar da mace ta yi sadaka da abincin gidanta ba tare da barna a cikin sadakan ba ko wani bawa Allah ya ce malam ban da karfi na haihu kuma sun ƙara karya nace me ya faru yace ko kwana uku ba ai ba sun karar da rabin buhun shinkafa har akwata da rinka gani ana zubar da shinkafa ta gidana yace kuma wallahi ba ni da wadata na rasa inda zai kun gane magana kun fahimci magana inda yana da shi zai kyautata musu su kuma su suka dinga barna da almubazzaranci mata ya kamata ku rinka kulawa a irin wannan mazajin da kuke ba aure ko makwabtanku ko kaza da sauransu ku rinka duba karfin su kafin ku daura musu dawainiya ba yi da kyau a daura mutun dawainen da yafi karfin samun shi amma idan muke yana da samu daidai gurgudo shi ma kuma ya kamata ya kyautata ba sai ya jira an tambaya ba kun gane yawa namiji ya kamata ya kyautata ba sai ya jira har an nuna bukatuwa ba su ma mata kuma ya kamata su san yanayin mijin su kar ku daura mazajen ku abinda ba za su iya ba ko abinda yafi karfin su domin ba aka gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ba Nana Aisha radiyallahu anha tace wat mukan ga jaririn wata so uku ba daura tukunya a gidanmu ba a me kuke rayuwa tace baka ke biyu da bino ne sai gurasa sai ruwa to tambayan shine yanzu ina suke sun gama sun hakura sun bi Allah sun tafi kuma wancan lokacin yafi wannan lokacin da akwai motoci da jiragen sama amma sai abinda Allah yake so Allah ka sa mu dace a hadisin mun fahimci lalle mace ita abin tambaya ne game da dukiyar mijinta na daga abinci da sauransu tun daga shi an ce an ba ta iko akai ko da abin da ya shafi gida da ma musulunci na ba mata karfin lokaci fiye da maza to wannan ma duk karfin su ne sannan hadisin mun fahimci mace ita take da haƙƙin juya take tasarrufi juya al'amarin abin da ya shafi gida wanda miji ya kawo na daga abincin gida amma da sharadin cewa kada ta cutar da mijin indai babu cutarwa kuma ba za a mai da mace kamar wata mage ko karen daura ba ko a ce abinci ma ba za ta yi dafa ba sai ta tambayi to yanzu an ba ta izini ta kara gwangwani ɗaya ko kar ta kara kun fahimci magana ba takura ma mace irin wannan takurawa indai ka kawo to kawai za ka kyale ta ne ka tsoratar da ita Allah ita kuma ta hankalta da abin amma ita ce da ikon jujjuya irin waɗannan abubuwa ɗin saboda in aka maida ma mace gida kamar gidan yari to duk duniya kuma ba inda zai mata daɗi saboda mace na buƙatar kwanciyar hankali a gida ne in mace ko namiji mutum ya rasa kwanciyar hankali a gida to yana cikin matsala Allah ka zaunar da gidajenmu lafiya wanda ke cikin matsala ka fishe su yana daga cikin kulawar da mace take yi ga gidanta shine ta duba abin da yake dacewa da maslaha na shari'a kar ta rinka wuce abin da shari'ar musulunci ya umarni da shi mu je hadisi na gaba shine hadisi na nawa na 40 ko malai masake da tawasuli ma'a jaratiki bil hadiyati was sadaqati walau bil yasir ki rinka sadar da zuwa ga makwabtanki ki sada zumunci da makwabtanki bil hadiyati ta hanyar yi musu kyauta was sadaqati da yi musu sadaka walau bil yasir koda da abu ne karami inda zan tambaye ku me yasa malai ya kawo kyauta kuma ya kawo sadaka ta ku yaban amsa to a taƙaice saboda kyauta ya shafi har wanda ba musulmi ba akwai mu'allafatu qulubuhum akwai mutanen da zaka iya musu kyauta ka ja tunaninsu zuwa ga kyawun musulunci akwai mutanen da za su yi shiga mugun tsanani sai ka taimake su ko don su ga kyan musulunci a tare da kai ko don su yi sha'awar su shigo inda kake ana iya ba da kyauta har ga wanda ba musulmi ba amma sadaka dole sai musulmi shi yasa naman layya aka ce da na ci da na sadaka da na kyauta in ka fidda naman layya ka ce wannan na sadaka ne to dole musulmi kawai za ka ba amma in ka ce wannan na kyauta ne to har makwabcinka kirista ko abokin aikinka a ofis kirista za ka iya ba shi an fahimci wannan to shine malam ya ce anan ki sadar da sadaka zuwa ga makwabci ki sadar da zumunci zuwa ga makwabtanki ta hanyar kyauta da kuma sadaka ko da da abu ne mara yawa malai ce an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairar Allah ya kara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ya nisa al muslimati ya ku mata musulmai la tahkiran najaratun li jaratiha kada wata ta kuskura
kaskantar da ta tozarta ko ta wulakanta makwabciyarta kada makwabciya musulma ta wulakanta makwabciyarta walau firsina haka ne walau firsina shatin ko da ko da kofatan a dabba ne mana kada ki raina abinda zaki yi ma makwabciyarki na kyautatawa ko da kofato ne na romo idan kin dafa kai da kafa na wani dabba ina ga ya fito fili idan mutum aka ce yana da makwabci ne dafa romo ya dan kara ko saboda ya samu to kada ki raina kyautata ga makwabciyarki ko da ko irin kafa ne na ganda ko na aura ki dauka ki aika mata da shi to wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada daga Abi Huraira a cikin su zamu fahimci an kwadaitar da mace ta sadaka ko da abu kadan ne tunda zaka ga to kai ai wannan gara ma ka bari an samu da aika musu a wani abun da ka raina shi kuma babba ne a wurin shi an kwadaitar da mace a cikin hadisin ta sadar da zumunci ga makwabciyarta ko da abu ne wanda yake kadan sanin yana daga cikin kuskure faranta sha'anin sadaka kiga cewa kai to ai wannan yayi kadan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Abi Dharr cewa la takiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aiki alkhairi ko mun kankantar sa walau anta ka khaqa bi wajhin talik ko ko da zaka hadu da dan uwanka musulmi ka saki masa fuska kar ka raina wannan zaka iya shiga aljanna sanadiyar sa a cikin hadisi mun fahimci sadar da zumuncin makwabciya ga makwabciyarta ko da abu ne kadan yana da ma'ana mai girma a wurin samar da soyayya in ka ba mutum abu shi yasa ba a so mumini musulmi ya zama marowaci kun gane magana idan ka zama marowaci kaman kana tallata ma wanda ba kai bane ya ribaci mutane su koma wurin shi kai su kyale abin da kake kai na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin imamu muslim yana kishin gide a gefe aka tambaye shi wata rana za a iya samun mutum gashi musulmi amma matsoraci Allah sallallahu alaihi wasallam yi shiru yana mamaki sannan ya bada amsa ya ce eh zai yiwu a samu mutum gashi musulmi amma matsoraci sai wannan ya nuna tsoro aibi ne to sai aka tambaye shi hadisi na tambaya ta biyu za a iya samun mutum gashi musulmi amma marowaci ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiru yana mamaki sai da ya dau lokaci ya ce eh zai yiwu ga mutum musulmi ne fa amma marowaci ne Annabi sallallahu alaihi wasallam su sabai suna mamaki ne fa ku ji tambaya suke za a iya samu kenan su ba haka suke ba da inda ana yi a zamanin su ba ma za su tsaya wani bata lokaci da sai su tambayi mai hukuncin marowaci amma sai suke tambaya za a iya samu yace za a iya samu to da sun zo Najeriya a yau da sun sha mamaki na gaya muku mutumin da ya tambaye ni fatawa zai iya kai mahaifin shi Misr asibiti da kudin zakka in ya fitar da zakka wallahi zai iya kai mahaifinsa asibiti a Misr a Egypt da kudin zakka in ya fitar kuma cewa daga kudin zakkar zai iya cira daga kudin zakka ya kai shi zakkan kusan naira miliyan 2 fa shine 35,000 in ko zaka kai mutum Misra asibiti ka san ba za ka taba ajiye kasa da miliyan ba to duk dukiyar da zakkanta zai kai a ce an cire miliyan misali kadan a ciki to ita asalin uwar nawa take to kuma shi mahaifin da ya kawo ka duniya mai darajar shi a wurinka da har ka mallaki wannan dukiyar da bai da kima da mutunci da daraja da zaka iya kai shi asibiti sai a cikin kudin kazanta dai ne kamar yadda Malam Abubakar Gumi ya faɗa ne yace zakka datti ne kazanta ne kake cirewa fa a cikin ka har da aka matsa mai da tambaya yace shi bai cin zakka shi Malam Abubakar Gumi har ya rasu ba aka kawo inda ka ba shi zakka yace ba gida bai haramta ba ko an tambaye shi aka ce ana wasu an samu wasu azzalimai kai ka ji kamar zamanin sa an samu wasu azzalima ya ce ni azzalincin su aka ce suna gina masallaci da kudin zakka zamanin fa Malam Abubakar Gumi kai Allah ka ji kan iyayenmu da rahama kaga ba fa sabai bane amma ka ji fatawar da suke wai an samu wasu azzalimai yace mi azalincin su aka ce suna gina masallaci da kudin zakka sun karbi kudin zakka suna gina masallaci wannan fa shine zalunci ba fa cinyewa suka yi ba sun gina masallaci ne da kudin zakka sai ce ba azalmai bana tace to ai ka ce kar ai haka yace eh lokacin da ni muku wancan fatawa ka gina masallaci ba sardauna ba aka ce sardauna ke gina ba cancanci ka bada kudi a gina masallaci wancan lokaci ba yace to yanzu sardauna na nan aka ce yace to ku taiku ta gina wa da na zakka ba azalmai bana ku zauna lafiya alhaji kan mai to shi yasa aka ce me yasa to kai baka amsa kudin zakka an baka sai ka bayar da suka matsa mai ce shin wani na wanke bayan gidanin shi ba ku ruwan ku sha suka yace to ai datti ne an ka ciro yaushe nika shan datti kudin zakka datti ne ku taiku ku ba mu bukata mu dai ko kaman shi ma Allah ka samu zama ko ba kai sahabbai ba ko Allah ka ji kan malan da rahama dan wa musulmi wannan yana ciki a cikin hadisin nan mun fahimci sadar da zakka yana haifar da soyayya mai yawa ba da kyauta ko shine na gaya muku wancan hadisin na Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam mamaki a samu musulmi marowaci a ƙarshen hadisi an tambaye shi za a iya samun mutum gashi musulmi amma maƙaryaci sai ya tashi ya gyara zama sallaka bai tambaye biyu yana kishigide da dama sai ya tashi ya gyara zama ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya ba za a taba samun mutum tantagaryen musulmi in nagartacce kuma yana ƙarya ba ba zai yi ba sai ne nuna ƙarya ta waya ne a imani bai kafirta mutum ba amma dai ya nuna imanin mutum ƙasa yake ba imani ne mai daraja ba irin wanda aka so hadisi na 41 yan uwa malai ya ce ija'ali qada'a dainaki min ramadana munsajiman ma hayatiki zawjiyya ija'ali qada'a dainaki min ramadan da diniki ko a daini ki sanya ramuwa na bashin da ake binki na azumin ramadan din da ya dauki addini addini fata zai dauki biya na bashi ko ki sanya biyan bashin ki na watan ramadana munsajiman ya zamto ya dace ma hayatiki zawjiya tare da rayuwar ki na nami na auratayya dama yanzu za ku fara shan fatawar ramuwan azumi ko ta haihu wata rama ba yaron ya fara wayo a ce wanta ba bata rama ba amma tana zuwa gidan biki ke ta yawon kasuwa tun safe har dare tana kasuwa tana ce kofi na naira 75 da ita za a ci kawo da ita za a dawo sati in ta kure har kwana dan gora bai ci ana kidnapping sai ta je wata ma ko da satin sai ta tafi wata wallahi ta kan shiga kasuwa ta fita ba ta da kosisin da za ta yi siyayya kawai leke-leke za ta yi ki toke ya tace in Allah ya kawo aidan siya miskina amma kin zauna kin istighfari biyar a dakin ki yafi miki alkhairi to malai yace ki sanya ramuwan azumi mata na da sakaci wurin ramuwan azumi ki sanya shi inda zai dace miki da rayuwanki na auratayya malai yace ana Aisha radhiyallahu anha an karbo hadisi daga nana Aisha Allah ya kare da a gare ta qalat tace لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان نلاي شاتتي لقد كان إحدانا لما إيدك اجتمه مؤيا لما انزل الله صلى الله عليه وسلم كانت تاكسنشي تفطر في رمضان تكن ci a watan Ramadan sanadiyar haila ko makamancin su fama taqdiru kuma ba ta samun iko ala an taqdiya akan ta ga ta rama wannan azumin da ta sha hatta ya dukula Sha'ban har sai watan Sha'ban ya zo wannan ne ma take cewa aina na Aisha ma tana ko ta mai ta faɗi dalilin ta ita so da yau kuma wanda ba shine hujjar yan yanzu ba وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تاتي من الله تيره ده امينتي الله ثبت ا غاري شي بي كسانشي كان يي عزمي في شهرين ا وني وتا با مو غانين شي ينا يويتا يين عزمي ا وني وتا ma yasumu fi sha'ban kamar yadda yake yawaita yin azumi a watan sha'ban za ku ji wannan hadisi a gaba da zai ƙara bayani a kansa tace kana yasumuhu kullahu idan sha'ban yazo manzo Allah ma yakan azumce shi gaba daya a wannan riwaya tace illa qalilan in banda kadan bal kare sumuhu kullahu kai yakan ma azumce shi duka fa mu a fahimtar mu sai wannan ya nuna wanda ya azumce shi duka bai mene ba bai yi laifi ba amma ka azumci rabin shi ka tsaya tsakiya shi yafi dacewa da sunna ko ka tsaya tsakiya idan ramadan ya kai 15 ko 14 sha'ban afwan in ya kai 15 ko 14 sai ka tsaya da azumin chak sai kuma ka jira ramadan in kuma kana cikin wanda suke alhamis litini ba su tsayawa misali ko ka dauko zaka yi shi dukan da ta fada to amma dai wajibinka ne ba za ka azumci yawmush shak shine duk ranan da aka yi mai ake tunanin za a iya ganin wata ko ko kuma ka ce to mu bari mu fara training din ramadan tun yanzu kwana biyu kan ramadan mu dan fara yanda muka saba cin indomin nan da tsakar rana bari mu fara dandana dan mu saba sanda ramadan ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kada ku gabace ramadan da azumin wata ɗaya rana ɗaya ko rana biyu wai dan ka saba da azumi kafin yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka to wannan hadisin da nana Aisha ta faɗa Allah ya ƙara yadda a gare ta anan sai yake nuna ya halarta ga mace ta yi jinkirin biyan azumi zuwa watan sha'ban ba tare da ta kula ma kanta ba to sai dai malam Usaimin ya ce ki biya da sauri shi yafi saboda baki san ko rayuwa za ta kai ki wata azumin ba ko ba ta kai ba ki tafi watan ramadana da gidi duk da ba laifin ki bane ajali ne amma ka ranki je da ramadan ɗin ki complete a sa ki a kabarin ki kin gama Allah ka samu na cikin masu rabo a wannan mai zuwa ya zama wajibi akan mace ta kula da bukatun lokutan bukatun mijinta a yayin da za ta biya azumin da ake binta to anan malam na ishara zuwa ga nana shahada tace suna kaiwa sha'ban a wani wurin tace saboda hijima da dawainiyan da nake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kun gane ko dawainiyan shi da jigilan shi ya sanya in dai yana nan to ba ta iya a cikin hadisin za ku fahimci cewa jinkirin biyan azumi ko ramuwa da ake yi baya hana azumin nafila kuma sai dai abin da yafi dacewa shine a fara yin na ramuwa amma mace za ta iya azumin nafila duk da malamai suna da magana mai karfi akan sittu shawwal duk sauran malamai sun rangwame a kai amma akwai fahimta mai karfi da ke nuna kuma shi sittu shawwal sai an gama ramuwa sannan ake yin shi kun gane magana saboda hadisin cewa yi man sama ramadana ko thumma atba'ahu sittun min shawwal kana ka sawmu dahr ko ka siyamu dahr duk wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biye da guda shida a cikin watan shawwal to yana da ladan kamar wanda ya azumi shekara gaba daya Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen da Sheikh Abdulaziz Ibn Baz suna cikin wanda suke da fahimtar cewa mace ba za ta azumci ko ba mace ba duk wanda ya sha azumin watan ramadan ba zai shidan shawwal ba sai ya gama wancan me yasa suka ce ai hadisi cewa man sama wanda ya azumci ramadan kai kuma har yanzu baka gama azumtar ramadan kun fahimci magana yawa wasu malaman kuma irin su Sheikh Nasiru Sa'idi suna ganin cewa mutum zai iya yin mai sunan sittu shawwal tunda ramuwa a sake yake wallahi alam amma ni dai ina kan masu fahimtar sai ka gama sannan kai dan shine abin da ya fito da nasa amma bana zargin wanda yayi kuma mu je hadisi na nawa na 42 ko za mu tashi da wurin insha Allah na gaje ne wallahi ij'ali li nafsiki nasiban min al-i'tikafi fi ramadan damu kai insha Allah malai yace ij'ali li nafsiki nasiban min al-i'tikafi fi ramadan ki sanya ma kanki wani kaso na i'tikafi a watan ramadan ki kokari ya zanto kin samu wani kaso ke ma na i'tikafi a watan ramadan wato abin da yasa shari'ar musulunci ke kwadaitar da musamman mata irin waɗannan ibadu din abubuwa ne guda biyu. Na farko lokutan da suke zuwa kamar Ramadan, kamar kwanaki goma Zulhijja wanda akwai ranar Arafa, a Ramadan akwai Lailatul Qadari, za ku ga kamar suna ƙara ma mutum tsawon rai ne ko da bai tsawon shekaru ba. Misali, duk wanda ya dace da daren Lailatul Qadari, Allah ta'ala ya ce khairun min alfi shahrin, ya samu alkhairi fiye da na wata dubu. In kuka fassara wata dubu din nan zai baku shekara 83 ko 86 da wasu watanni. To kenan, kamar yadda muke fata, insha Allah muna fatan mun dace, kenan wanda ya dace da Lailatul Qadari a Ramadanan da ta wuce, sai yanzu Allah ya masa rasuwa, yana nan fa alkhairi na ta bin shi hannun da shekara 80 da wani abu lada na bin shi kabarin shi. Kun ga dalili na farko, ba dukkan mutane ne za su yi tsawon rai ba a ban ƙasa. Sannan su mutane sukan faro rayuwarsu da fanna da badala da rashin bin Allah. To sai Allah cikin rahaman shi ke sa musu irin waɗannan lokutan, saboda su yi ibada a ciki, ya zamto innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Yanzu kyawawan ayyukan da suka yi na lada sai ya tafiyar da zunuban da suka aikata a baya. Allah ka samu a cikin su. Na uku musamman ga mata shine, akwai tawaya a cikin lokutan ku na ibada, saboda akwai lokutan da ba ma ku iya samun ibada irin wannan din. Duk wata yawanci mata akwai ranakun da ana kaso ban da su. Malaminmu Dr. Ahmad Ibrahim Bamba na BUK, Allah ya ƙara masa lafiya, ina ga 2001-2002 sanda yake mana karatun Sahihu Muslim a BUK, sai da ya tsai da karatu muka yi lissafin macen da tayi shekara 60 a duniya, ibada na shekara nawa tayi. Mace wanda bace wasa ba, bace sakaci ba, kun gani ƙuruciya bai ja kafanta ba, tayi shekara 60 a duniya. In aka tattara ibada na bautar Allah da tayi na shekara nawa tayi, in ban manta ba, a shekara 60 din nan shekara 3 ne kadai tayi tana bauta ma Allah. Kun bance magana, lallai ban manta ba abin da ya bada kenan. A cire lokacinta na wanka, a cire na girki, a cire na kaza, a cire na kaza, ƙarshe ne da aka yi approximately a shekara mace da ta yi shekara 60 a duniya gyangyan ba kaucewa, to ibadanta bai wuce na shekara 3. To shi yasa ake so kai ijtinamul fursa, ka ribaci dama. Lailatul Qadari buge ta, ka ƙara wasu shekaru a sama. Kun gane? Arafa rike, ka ƙara wasu. Sai a zo ba kai shekarun da yawa ba, amma ibadan ya kwabarin waɗancan da babu. Allah ya sa kun fahimci lissafi na. Ba dai na ta lissafi ni kaɗai ba ne ko? Kuna tare da ni? To abinda Allah ta'ala yake so kenan. Shi Allah yana son yi ma mutane rahama, shi yasa yake bubbuɗe hanyoyin yadda za a yi a samu rahama da. Allah ka sa muna cikin wanda za su dace. To malai ya ce ki kokari ki sanya ma kanki wani kaso na itikafi a watan Ramadan. Ana Aisha ta radiyallahu anha, an karɓo hadisi daga Nana Aisha, Allah ya ƙare da a gare ta, annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, kana ya kasance ya atakiful ashar al-awakhira, yana itikafi a kwanaki goman ƙarshe na Ramadan. Menene itikafi? Na'am. Mutum ya tare a masallaci ko ba a cikin watan Ramadan yana bauta Allah? Itikafi yana nufin lizumtan masallaci, lizumtan da aƙalla za a samu dare da yini a ciki. Kun fahimci magana? Kada mutum ya ce ai yakan je itikafi da an yi sallar magariba zai shige sai da safe zai fito ya je office, shi ma yana itikafi. Ba kai itikafi ba, aƙalla ƙaranci sai an samu dare da yini a cikinsa. Sannan kuma ya zamto ibada ne ta shigar da mutum, ba mitin din siyasa ba. Ko gani ai honorable an ce shi ma ba na zai itikafi, bari mu matsa ko Allah zai tarfa magarinmu nono ko appointment din mu ya karba. Ka buga, ai malam Allah na gaban ka tura kowa kawai. In Allah na gaban ka fuskanci Allah kawai ka dogara gare shi. Wa tawakkal ala al-hayyi alladhi la yamut. To wannan ya zamto allazimci masallaci, karancinsa dare da yini, karanci. sannan kuma da nufin ibada da kuma niyyan ibada a cikin sa ba a wani abin da ya wuce tasbihi da istighfari da karatun Qur'ani da hailala da bacci da cin abinci duk abin da ya fito waje waɗannan ba itikafi bane ya zama istikafi ya zama wani abu na daban ko ko mu ce je ana qiyamul layl kuma yana caca inda kai itikafin so samu ne duk karfa wayoyinka wanda ya zamto dole za ka yi waya da shi ka bude a wani lokaci ka ji in haƙi ne ka ba su ka koma abinka akalla a gane cewa ba ka duniya yanzu ka koma zuwa ga Allah to ana son wannan ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ka kwanaki 10 karshe min Ramadan a watan Ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah ya dauki ransa yana itikafi abin da na manta magana ba shine an fi son yin sa a masallacin Juma'a saboda rashin fita ko amma an kai a inda ba na Juma'a ba babu laifi shi ma yayi thumma takafa aw azwajuhu sannan bayan ya rasu sai matansa su ma suka itikafi ba'dahu bayan rasuwarsa saboda suna so su je inda yake karkashin hadisin mun fahimci halaccin yin itikafi na mace ba laifi bane amma ya zanto babu fitina ko in da ku yi itikafi a masallacin ku a tabbatar akwai tazara mai yawa tsakanin maza da mata ba irin kamar mu yanda muke anan ba haka yanzu a zuwa ce za a yi itikafi yanda suke haka muke anan ba zai yi ba ko a ce za a yi itikafi kuma duk toilet suna bangare guda haka wannan shi ma ba zai yi ba ko sannan kuma akwai kauce maɓarna akwai kauce maɓarna babu abin da ake gani na ɓarna akwai tsaro akwai yin hisba da yin agaji sosai waɗanda an ce kule za su yi cas so 19 kuma za su yi taka ma kowa burki ya taku a cikin mata da maza duka an fahimta to wannan ya halarta idan an samu wannan Allah ya sa mu yi a Madina ne da ku itikafi yana daga cikin kusanci waɗanda ake gabatar da su mace ke yin su a watan Ramadan itikafi yana daga ciki ki yi kokari ki yi a rayuwarki baki taba yi baki kokari ki ko so daya baki san da zaki dace ba shi ibada ana nau'an tashi idan har da hali da sarari ki wancan ki wancan ki wancan ki wancan sai Allah ya karba miki ko guda ɗaya sai ki haihu manufan yin itikafi anan shine zamto ya dace da shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yin itikafi kwanaki 10 karshe gaba ɗayan su ba kamar yadda na faɗa wasu sukan yi su zauna da rana ya fito su tafi office ta ni daga office sai masallaci na itikafi ai ma na itikafin yankewa daga duniya ka zauna wuri daya kai dai Allah ya baka ladan qiyamul layl ko in karka daina shi ma yana da kyau in ya zama baka je office ba yara za su yi kuka ta shi ka tafi office dinka da dare ka zo kai sallah in mutum zai je itikafi iyalan shi su tozarta sai aje itikafi sai ya zo shi ma akwai sadaka a nan ciyar da iyalan shi nemo abin da zai fidda su daga wannan tsanani shi ma lada ne in ma ya zama na cewa akwai wani ɗawainiya na mutane wanda kai bai sha ba wajibi ba ne a kanka amma yau da za ka shiga itikafi wasu da yawa za su wahala rayuwarsu ta tagayyara to ka fito ka biya musu buƙatarsu shi ya fi alkhairi fiye da ka je ka shiga itikafi saboda duk ibada nau'i biyu ne akwai wanda ke da naf'ul qasid akwai wanda ke da naf'ul muta'addid mun karanta da ku a cikin wannan littafi ba usulin fiqh ba ne a darul abrar mu kai sun manta utruk atharan qabla ar-rahil kuntina to Allah ya shirye ku ka bar wani gurbi a rayuwarka kafin mutuwa ta zo ma sunan littafin kenan ina ga sai mun sake karanta shi don kawo ba mu da audience babu sun watse to saboda haka malamai sun tattauna akan naf'ul qasid shine ibadan da zaka yi ladan ya tsaya akan ka kai kadai kun gane itikafi na cikin su in kai itikafi ba za ka yi ma makwabcin ka ladan ba akwai kuma naf'ul muta'addin wanda ke ƙetare kai je ga wani shine kamar me kamar sadaka kamar sulhu tsakanin wasu ka samu ladan amma wasu sun amfana da abin da kai to idan akwai wannan ku kiyaye a duk ibadan duniya ba wanda Allah ya fi so kamar da ke da naf'ul muta'addin ibadan da zaka yi tasirin ya je wurin wani ka amfana kuma ya je wurin wani kun fahimci wannan abinda yafi wannan kadai abu daya ne shine idan ibada ta wajibi ne kamar sallah kaga ba zaka bar sallah a jami'i kace ai saboda zan je in bada sadaka ba a'a sadaka nan ul muta'addin zai kai ga wani amma ibada fa wajibi ne kuma kai sallah ladanka ne kai daya to in dai ba aiki na wajibi bane to ba aikin da Allah ya fi so kamar aikin da an yi amfani shi zai je wurin wani Allah ya sa kun fahimci bayanai na za mu tashi nan 37 ko 43 malai ce alayki bi nawafilil ibadati na hore ki da kirin kayin kari a cikin ibada shine nafila duk abin da ya karu akan wajibi idan kika yi haka to tsakkirina biha mawazinki lakin nauye ya ma'aunin kirana alkiyama wa tukmilina biha ma naqasamin amaliki kuma laki cika abin da kika samu ta waya na aikinki in an je filin alkiyama duk abin da kika zo da shi bai cika ba Allah zai tambaya kina da nafila irin shi sallolinki da basu cika ba kina da sallolin nafila musamman sallan dare a'a kazana ki da bai cika ba zakka kina da sadaka mai yawa za jinsin sa za a duba a cika ba mutum Allah ka samu ba ma sai an mana cikon ba malai cha'an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace la yahillu lil mar'ati an tasuma baya halasta ga mace da tayi azumi wa zawjuha shahidun al halin mijinta yana halarci a gari bai tafiya ba illa bi iznihi sai dai fa idan izinin shi ta tambaya ko yana garin ya bata izini sai tayi wala ta'zana fi baitihi kuma katte mu kowa izini ya shiga gidansa illa bi iznihi sai da izinin sa koda kawarki ce kuwa wannan ba lallai sai namiji ba ko kawarki ce akwai namijin da ya san kawarki fitinanniya ce shi ya san inda za ta yi masa illa sai ce katta nana Fatima ita ce dai wadda tafi kowa a wurin Allah ko a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma haka ne yace surruha ma yasurru amma idan wani dan uwanta zai zo sai ta tambayi mijinta ya zo ko kar ya zo kun fahimci magana kana so ya zo ko ko kar ya zo duk waɗannan na saboda kai kauda fitina ne Allah ya raba mu da fitintunu wa ma anfaqat min nafaqatin kuma mace bata taba ciyar da wani abun ciyarwa ba an ghairi amrihi ba tare da umurnin mijinta ba ta dauka ta ciyar bai mata umurni ba fa innahu yu'adda ilayhi shatruhu to za a bashi rabul ladan abun da ta ciyar kun gane in ta dauki wani abu ta ciyar ba tare da umurninsa ba to za a dauki rabul ladan a bashi in ji wane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin mun fahimci yana daga cikin haƙƙin miji da kuma girman haƙƙinsa akan mace bayan haƙƙin Allah haƙƙin miji bayan haƙƙin Allah sannan kuma mace bayan ta yi aure ba ta da wani sakakken ƴanci wurin gabatar da duk abin da ta ga dama a rayuwarta wanda yake ya shafi mijinta a ciki haka ne kun fahimci hadisin in dai haƙƙi ya shafi mijinta to ba ta da ganin cewa ita kamar yadda na faɗa jiya ta ci dubu sai ce to bai isa ba a'a idan abin da ya shafi rayuwar shi ne to wanda ya shafi rayuwar ta ne ita kadai wanda shari'a ya bata kamar yadda muka yi magana a baya wannan nata ne shi kuma miji bai da haƙƙin ya hana ta bai da ikon ya hana ta abin da Allah ya bata an gane amma abin da kuma ya shafi shi ma da haƙƙinsa na zamantakewa a ciki to ba ta da iko sai da izinin shi duka da yana ginuwa akan fahimta Allah ya ƙara mana fahimta mun fahimci baya halasa mace ta yi azumin nafila alhalin mijinta yana nan a gari sai ta nemi izininsa izini a keɓance ko a sake menene a keɓance da Allah yana son azumi gobe litini shin na iya yi kun ga ta ambaci litini kadai ka ban dama a yi ɗayan azumi ko kana nan in ya ce ba damuwa shi ma zai iya yiwuwa haka ban ma ya kamata ya haka ɗin inda ba ko ni cutarwa ba ko hata ya ce da Allah na rinka azumi ala ya ce a ba sai kin tambaye ni ba in kin nufa azumin kiki Allah ya bada lada kun ga wannan ya zama a sake ba sai kullum ce ta tambaya sai ta tambaya ba kamar yadda kuka sani ina maimaita ya danganta ga fahimta da ake da shi da kuma yarda da juna. Dukkan abin da yake arziki ne na gida, in dai arziki ne na cikin gida na abinci da makamantansu, wannan yana karkashin mulkin mace ne matukar, anan yana karkashin mallakan namiji ne matukar, ya tsayi da ciyarwa. In kuma ya kasa ciyarwa, to yanzu shi kuma wannan damar ta kwace mishi. Kun fahimci magana? In ya tsaye abin da ya kamata, to komai na karkashin shi. In kuma shi ya gajiya, to yanzu kuma ba zai ita da jijiyan waya ce kaza ba, sai dai kuma idan an samu daidaito. A cikin an umarci mace da ta tsare dukiyar mijinta kuma kacce ta sarrafi da shi hatta a cikin sadaka sai idan da izinin shi. Ana so mace ce sadaka da dukiyar mijinta gwargwadon abin da yake sananne a al'ada, in dai abu sananne ne to ba sai ta nemi izini ba. Misali da aka ce a dafa abinci ko a ƙara abinci, a kyautata makwabciya koda da romon kofato ne na dabba, to kaga wannan sanannen abu ne a al'ada cewa mata suna haka. Misali abincin sallah ma, misali ba kan dafa abinci kaga an kai can an kai can ba, wani lokaci mu maza mukan bata rai mu ga wanda zai shigo wanda yafi mana ko. Amma dai ku daina haka, ku ci na matan ku ko ba dadi, kuma ku ce ya dadi in ka fita kai istighfari. Yan uwa, hadisi na 44 malai ta ihrisi ala afdalil qurbati ila Allah li'anna umrika qasir, wannan taken yana da wa'azi kwarai da gaske. Ihrisi, ki kwadaito ala afdalil qurbati ila Allah, akan mafiya falalan abun neman kusanci ga Allah. Ki kwadayin duk abun da zai kai ki kusa da Allah, ki kwadayin shi wanda suka fi kowanne daraja, to ki kwadayin sa. Me yasa yace li'anna umriki, domin rayuwanki qasid, bai da tsayi. Akwai rayuwar da take ta duniya ga jarta ma, akwai daga daukan ciki zuwa haihuwa ba wata tara ne galibi ba a bisa urfi. In an zo duniyan din da aka maka maka shekara 80, hatta test din abinci ya canja a bakin ka, baka da appetite irin nan ba, amma ƙara ma da 80 din ba 100 da kaza ba kenan. Ba na magana kwanciyar kabari ma, mutum na iya shekara 1000 a ƙasa. To jira kawai, wannan fa hayatul barzakhiyya ne, boda ce ba tafi lahira ba. Duk wanda ya mutu fa bai isa lahira ba, yana nan a boda. Hayatul barzakhiyya ita ake kira rayuwa ta tsakanin duniya da lahira. Duk wanda ya rasu yanzu yana can, ayyukansa yanzu za su yi mai hidima. Irin abun da ya a duniya shi zai rike shi zuwa a tashi kiyama. In ya kyautata zai ga da kyau. Allah ka sa mu cikin ganin masu gani da kyau. In mutum ya muna na kuma kai zargi kowa sai kansa. To malai yace ki kwadayin yin ayyuka mafiya falala zuwa ga Allah, domin rayuwarki ba ta da tsayi. Malai ta Aisha ta ummul mu'minin, an karbo daga nana Aisha uwar mu'mine, Allah ya kare da a gare ta. Kun tambaye sunan mijin nana Asma? Kun bincika? Ehin? Urwatu bin Zubair, da gaske ne. Allah ya miki albarka. Annaha qalat, nana Aisha ta ce, ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, nara al-jihada afdalil amali, muna ganin jihadi fa ɗaya daga cikin mafiya darajar ayyuka. Afala nujahidu, shin ba ma bi ka mu jihadi ba? Kaji manya mace fake wannan tambaya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, la a'a, kar ku damu, ba sai kun dauki makami kun shiga cikin maza kuna gogoriyo ba. Lakinna afdalal jihad, sai dai ku mafiya daraja, mafiya falalan kololuwan jihadi a wurinku, hajjun mabrur, shine ku yi hajjin da ya kubuta daga saban Allah. Aikin haji fa duk abubuwan da sa saba ma Allah da yawa suna cikin sa ne, sai ka je za ka gani da imanin ka, kawai ake barinka. Allah ya tsare mu. A cikin hadisi mun fahimciwa jihadi domin Allah na daga cikin mafiya darajar abu, tunda da ta ce mishi jihadi na cikin mafiya falala, bai ce mata ba haka ba ne ko? Sannan a cikin hadisi mun fahimci ba a san ba misali ba ne mace ta fita jihadi domin Allah, ba a son mace ta fita jihadi sai dai a bayan mun ji suna wanda suke zuwa tare da mazajen su amma ba shiga cikin maza suke ba ita wannan tana magana su shiga su ma su yi jihadin mun fahimci cewa jihadin mace abinda ke daukar matsayin jihadi ga mace shine ta yi aikin haji wanda babu saban Allah a ciki kuma mun fahimci cewa siffan aikin haji yana kama da siffan jihadi na jihadin yakan zuciya wurin tabbatuwa kan gaskiya da tsayawa a yi aikin hajin yanda yake ba tare da cuwa-cuwa ban an ji bakar wuya na ga wani a makai tana ta zagin ɗanta tana tsine mishi ta ce dama ya san kashe ne ya nufin ya turo ni nan ta ji tafiya ta an ba gobe ina ya kai ki nake ga yanda kiyama take kimanta shiri a aikin haji kiyama karamar kiyama ce karamar kiyama ce ana so nake ga yanda kiyama take mutum zai tsaya tsarara haihuwar mahaifiyarsa amma bai jin kata ko ne a gefen shi ko dan adam ne kaman kayar ka gudu wannan waya in wani ya ce rike mun gaba sai ka ce mai na gaji rike abinka ba za ka iya ba lema ba kana tara zafin rana ba ne to sai ka ji ta koma kaman nauyin bulo komai naka ya sake sai dai ka jefa ana so ka gane ran da zaka zo gaban Allah ne ka ji yanda abin yake wallahi ga dan karar rana a kwashe ku a kan Muzdalifa a zubar da ku kaman bola kwali kaga kwali wannan in ka samu kwalin da zaka sa kanka murna kake wallahi dan daurin kasa zaka kwanta tumbir haka kuma ka tashi ka ci tafiya baka ma sai ina zaka ba an koro ku ga kunan duk haka za a yi kiyama duk haka za a zo Allah ya azurta wanda ba su taba zuwa ba su je su gani wanda suka ji Allah ya maida su to idan mace ta yi irin wannan aikin hajin ya siffanta da jihadi a gare ta saboda ita mace ba a santa da aikin wahala ba asali yin aikin haji da ya kubuta daga saban Allah dalili ne da ke ba mutum daman wanda ya jihadi domin Allah tun daga shi ya ce mata a'a ba za ku yi jihadi ba amma dai ku yi aikin haji kwaɗayin da mumini ke da shi a kan yin ayyukan da za su kusanta shi da Allah ku duba jihadi ne amma tana tambaya tana so ta yi to kun ga ashe idan akwai imani ba ka kallon wahalar aiki na 45 kila laka inda al-ihram ya ke mace an ce da ke a yayin ihrami latan taqibi kada ki sanya niqabi walam yaqul amma ba a ce miki laki gare ki ba ikshifi an wajhiki lirijalil ajani an dauke miki sanya niqabi a wurin aikin haji in kin sa ihrami kar ki sa niqabi amma hakan baya nufin ki kwada fuskanki kuma ki tarma mutane yaki da ado da jan hankalin mazaje wanda suke nesa da ke shine abinda malai ke nufi ko malai ce an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah ibn Umar Allah ya kare da gare shi kale yake cewa qama rajulun wani mutum ya miƙe fa kala sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ta amuruna an nalbisa min athiyab me kake umurtar mu musada daga tufafi fil ihrami a lokacin da zamu ihrami fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce da shi la talbasul qamisa kada ka sa riga din kakkiya irin wannan dake cikin mu wala sarawilat kada ka sa wando idan zaka yi ihrami wala al'ama'im kada ka sanya rawunna ka nada kanka kai ta dora rawani wala albaranisa haka nan kada ka sanya alkyabba ko jallabiya wanda take da hula illa an yakuna ahadun laysat lahu na'lani sai dai mutumin da aka yi marangwame shi ne wanda bai da takalma guda biyu falyalbasil khuffaini to shi wannan ya sa huffi a kafan shi amma huffi mun san an sa huffi yakan hayo har kusan gwiwa wani ko yakan zamto kamar irin rainbow takalmin ruwan nan huffi galibi yakan shigo kafa haka to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka sa huffin ma walyaqta asfala min alka'bain ya yanke shi har ya zo kasa da idan sawunsa kar ya zarto kaman safa kaman wani takalmi mai zaman kansa wala talbasu shay'an kuma kada ka sanya wani abu wanda yake masabu za'faran wanda turaren za'faran ya shafe shi wala alwarsu hakanan kada mace ta sanya alwarsu za ku yi fassara shi da khumra da kuke yi a yanzu turare ne da mata suke shafa a gaban goshinsu a wancan lokacin idan sun yi zufa sai zufan ya sako da shi cikin jikinsu kada a rinka jin bashi ko wani abu a jikinsu turare na jiki ina kamar shi da kuke ce ma khumra ko ko khumra turaren tufafi ne na'am na jiki ne ko to shi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tantaqibil mar'atu kada mace ta sanya niqabi al-muhramatu wanda ta riga ta shiga ihrami wala talbasi al-quffazaini sannan kuma kada ta sanya safan hannu ko na kafa wanda ta shiga ihrami kada ta sa safan hannu ko ta sa safa a kafafuwanta wannan akwai abubuwa da fa'idanta da su da yawa a cikin hadisi amma daga za mu tsallake mu je na gaba sai dai abinda za ku dauka shine a cikin hadisin an ce kada mace ta sanya niqabi malamai sun yi maganganu da dama da masu fadi a karkashin wannan wasu daga cikin malaman suna maganan cewa to ana nufin lalle ta fito da fuskanta wasu suna da wannan fahimtar ibn al-qayyim da malam bin baz suka ce wannan kuskure ne ba haka ake nufi ba kuma cewa kar ta sa niqabi bai hana ta sanya wani abu wanda zai dan sako saman fuskanta kamar niqabin ba duk da bai rufe fuskanta gaba daya ba domin wasu daga cikin matan sahabbai sun yi haka kuma basu zanto abun zargi a wurin sahabbai ko a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun fahimci wannan ko hadisi na 46 yau an kai ga kunna wuta Al-Qur'an baran iya. Hadisi na 46. Ta'allumuki li fiqhi al-ibadati qabla fi'liha yazidu fi ajriki. Ta'allumuki ilimin da zaki samu li fiqhi al-ibadati na fiqhun ibada sanin ibada qabla fi'liha kafin ki abinda kika sai na hukuncin tsarki ko na hukuncin sallah ko na hukuncin azumi kafin ki azumin ko ki tsarkin ya zanto kin san hukunce-hukuncen su yazidu fi ajriki wannan yana ƙara miki lada sanin cewa ma kin san hukuncin abin kafin ki shi kanshi yana ƙara miki lada an Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala duba'ata binti zubayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin wannan sahabiya fa qala laha sai ya ce da ita la'allaki aradti al-hajj kuna jin maganan nan kaman kin yi nufin zaki je aikin haji ma'ana ga alaman kaman za ta je aikin haji qala sai ta ce wallahi ya manzon Allah ina maka rantsuwa da Allah ma'ana ta yadda hajjin za ta je la ajidni illa waji'atan ni ban samu kaina ba face mai yawan laulayi na rayuwar rashin lafiya kaman tana cewa da shi zan je aikin haji ne amma ina da damuwa ina yawan ciwo haji kuwa ka roki Allah abu biyu in zaka je aikin haji na farko Allah ya sa ka je da kuruciya a jikinka ba tsufa sannan ka roki Allah ka je aikin haji da lafiya ba ka ciwo saboda gaba ɗaya aikin haji ya ƙare akan ƙarfi da lafiya ne wurin ambaton Allah ba su cika yawa ba ciwo wannan guzuri ne mai ƙarfi a aikin haji lafiya kazar-kazar lafiya da kazar-kazar suna buƙatan wannan don in shekaru suka fara zuwa gaskiya wani abin sai dai gani sai hangi ina fata mun fahimci wannan to shine take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi manzo Allah ban kasance ba face ina da yawan laulayi gashi ina son aikin haji amma ina yawan ciwo yau ciwo gobe lafiya to me taken hadisin idan kika san hukuncin ibada kafin ki wannan na saki samu ƙarin lada shine taken ko to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita fa qala laha sai ya ce da ita kwantar da hankalinki hujji jeki aikin hajinki amma washtariti ki sanya sharadi a aikin hajin ki sanya sharadi ya ake sanya sharadin shine wa quli sai ki ce in zaki ki kaddara zaki kin yi niyyar zaki aikin haji amma a ranki sai ki kudurta kuma ki ce Allahumma ya Allah mahilli inda zan warware aikin haji na inda aikin haji na zai tsaya haitsu hasabtani wurin haitsu habastani wurin da ka shamakance ni ka tsai da ni ana kun banci magana zan aikin haji kuma nayi niyya amma aikin haji na zai warware ya Allah daga wurin da ka katange ni ba zan iya yi ba wa kana ta'ta miqdam a wannan lokacin ta kasance tana karkashin al-miqdam bin aswad a cikin hadisin da ku fa'idanta da cewa ya halarta mace ta yi aikin haji alhalin ba ta da lafiya tunda ta ce tana laulayi amma ce ta yi aikin hajinta ko kada maza su hana mata ba mamaki ma wata addu'a da za ta yi a can Allah zai ba ta lafiya ko ta ga wani bawan Allah ta sa ko wata bayar Allah ta yi mata addu'a sai Allah ya ba ta lafiya mun fahimci cewa mace mara lafiya aikin haji ya halasta ta yi sharadi cewa aikin hajin ta zai iya warwarewa a duk inda Allah ya yi mata uzuri ya zanto cewa ta samu laluran da ba za ta iya cigaba kuma tana da ladanta shine taken hadisin wannan sharadin yana da asali ga wanda yake da rashin lafiya ne amma bai shafi mai haila ba ku kiyaye wanda take haila wannan ba hukuncin ta bane ka ta ce Allahumma mahilli haisu qultu ko Allah zan warware daga inda haila ya zo min a'a ai a baya kun karanta hadisin mai haila in ba ku manta ba yace ki duk abin da mai aikin haji ke yi sai dai kake dawafi sai wannan ya nuna wannan hadisin ba tare yake da wancan ba an gane domin Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mana na Aisha kuma sanda ta ya ganta tana kuka mun karanta hadisin tana kuka ya ce anafisti jini ne ya zo miki ta ce eh sai ya ce to ki kaza ki kaza kuma ki komai in banda dawafi kun tuna wannan to anan sai ya nuna an fitar da mai haila ba ta cikin wanda za ta ce ya Allah mahilli haitsu habastani wannan kuma sharadin ana yin shi ne da an gama sanya ihrami an yi mutu da aikin haji sannan kuma ya halatta ga dukkan wanda ke jin tsoron wani abu ya bijiro masa wanda zai hana shi aikin haji ya yi wannan sharadin duk wanda yake tano na abu zai bijiro da ya hana shi aikin haji zai iya yin wannan sharadi din na 37 fi makkati ku ji wannan taken na 47 ku ji wannan taken fi makkati idan kika je makka liyakun akbara hammiki ya zanto babban damuwanki da abun mai da hankalinki at-tawafu fil bayt shine yin tawafi a Ka'aba laddawrani fil aswaq ba yawo a shagunan rumfan gwalagwalai da takalma ba malamin nan da dan Najeriya ne sai a ce di ya san mu inda namiji ne kuma kai ce ba kallon motoci da fitillun kan hanya ba ko to amma hatta larabawa duk suna wannan kwama talar akwai inda ma an kashi ga sai ka ka gode ma Allah da kake bakin fata wallahi mutum ne fa balarabe zai cire hulan kanshi ya dukunkuna ya cilla ta sama wurin Ka'aba in ta dan gogo ta sako ya dauka kamar yadda ake wanka da sabulu ya goga ya shafa ya goga kaga wannan ko aji ɗaya na sunna bai tsallake ba kun fahimci magana wallahi alazim lokacin da na shiga Madina na je wurin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa mutane suna fuskantar kabarin ne su abin da za su yi amma kaida za ka juya kalli al-qibla ne na karanta fatawan bin bas kafin in shiga ina zuwa sai ne haka sai na ga daga cikin askar din da suke tsayuwa a wurin kabarin masu tsaron abu sai na ga ɗaya yayi sauri da sauri kamar yana gudu ya je can gaban kofar da ake fita a wurin bakiya wallahi sai tsaya a wurin ni na ga tafiyan shi abin da ya ja hankali na dauka zai je kama wani ne amma sai na kula ya tsaya yana ta jiran mutane su kuma sai na kula yana ta kallona ina zuwa bakin kofar kawai sai rungume ni wallahi budan bakin shi yace in Allah da kai dan aljannal firdausi ne asatta sunna insha Allah anta min ahli alfirdausi al'ala haka yace mu yace wallahi ka dace da sunna kai yinda annabi ya koyar yace in Allah da kai dan aljannal firdausi ne sai nace mai da mahaifiya ta ce da ita nace alhamdulillah da mahaifiya ta ka shiga aljanna ba iyayen kamala ai ba ayi ba ko to Allah dai ya sa muna cikin aljanna Allah karka jarabe mu da abin da zai haramta mana duk musulmi ma Allah ka buɗe mai ya samu ya kai to yace kai wannan kai wannan in kana so ka zabar na aikin haji aje zaman mu na wallahi zaman ka a can ya fi ma alkhairi mata kaman gidan karuwai haka za su maza fasadin da suke a wurin wallahi sai Allah wallahi ke yasa idan aka zo mu ne magana na ji kamar in ce ni dan Jamaica ne ma wallahi can garin da ake shan wiwin nan gara su fanta ka da su saboda sun gama yin duk abin da kawai zaka ji nauyin ma ka nuna asalin ka Allah ka shiryar da mu malai ce Ali ibn Abbas an karbo da Allah dan Abbas radiyallahu anhu kana yace umiran nasu an umurci mutane an yakuna akhir ahadihim bil baiti ya zanto karshen alkawarin su ga baiti karshen haduwar su da dakin Allah illa an ya zanto karshen haduwar su a haji shine dakin Allah ma'ana da wa bimban kwana illa annahu kuffifa sai dai an saukake an yi rangwame ga dawafin bankwana anil mar'atil ha'idi ga macen da take cikin jinin haila zan iya kai 50 din nan ustaz gaskiya lana akhadna 10 mun samu 10 mai a cikin hadisin zamu fahimci cewa dawafin bankwana baya zama wajibi ga macen da take jinin haila macen da ke cikin jini an dauke mata a ciki kuma za mu fahimci musulunci yayi rangwame ga mace a wasu bangaren hukunce saboda abin da yake zuwa mata na haila kuma fa tana da ladan wanda yake yayi shi yasa babu damuwa a ciki dama ladan ake so to kuma Allah ya baki ladan ba tare da kinya ba da haka ba matsala za mu fahimci cewa hadisin idan mace ta yi jinin al'ada kafin dawafi tawaful ibada baya halarsa a gare ta ta fita daga Makka har sai ta yi tsarki ta je ta yi tawaful ifada wata za ta ce bari ta je Jidda ta ga shaguna ta ga kaza ba za ki wannan ba in dai kin dawo daga Mina jini ya same ki baki je kin yi tawafin dawowa na ifada ba to dole ki zauna a Makka ko kwana nawa za ki tsarki sai ki je ki tawaful ifada in kin so ki a iya fita haji tawafin bankwana wajibi ne aikin haji sai dai an yi rangwame ga wanda take jinin haila ita za ta iya barin sa kuma Allah zai ba ta lada jama'a ku yi hakuri mu takaita mun samu guda nawa 10 Abdurrahman jiya nawa kace ni Aisha 3 to ba za su yi ba kai hakuri jiya muna cikin mota ya ce dan Allah in dage yau Aisha 3 Allah ya kai mu gobe sai mu daura ko in Allah da gobe kila karanci mu yi 60 inda dai Allah ya kaddara mana to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya dauki saki ya fe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh